Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Safinatu Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 10 ga watan Satumbar shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewar ajiya an samu hadarin jirgin kasa wanda ya tashi daga Kaduna zuwa Abuja. Kuma kan haka ne ma yau za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya haka zai faru, kuma ta yaya za a hana aukuwar hakan a nan gaba. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga nan Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Masu haure, assalamu alaikum. Amurka ta faɗa yau Litinin cewa ba za ta baiwa kotun yakan laifukan ketakin bil'adama ta duniya da ke birnin Hague kowane irin haɗin kai ba. Mudin ta ce za ta gudanar da binciken da ta yi ƙudurin yi a kan wasu sojojin Amurka da jami'an da ke tattara bayanan sirri da ake zargi da aikata laifukan yaƙi a Afghanistan. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro John Bolton ya shaida wata ƙungiyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ake kira Federalist Society a nan Washington cewa bai kamata a ce kotun tana da kowane irin tasiri ba akan Amurkawa ko kuma duk wasu mutanen wata ƙasa da ba da hannu a cikin yarjejeniyar kafa kotun da aka yi a shekarar 2002. Haka kuma Bolton ya bayyana cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta rufe ofishin ƙungiyar Falastinawa ta PLO da ke nan birnin Washington. Ya ce wannan zai zamo a matsayin martani ne na ƙoƙarin da Falastinawan ke yi na ganin sai kotun ta ICC ta hukunta Isra'ila akan laifukan da ta aikata. 'Yan sanda a babban birnin ƙasar Sudan sun ceto mutane har 94 daga hannun masu fasakwarin mutane zuwa ƙasashen Turai, kuma 85 daga cikinsu yara ne ƙanana. Wasu daga cikin waɗanda aka ceton a birnin Khartoum yara ne da shekarunsu bai shige 10 ba. 'Yan sandan ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol sun fasa garken masu wannan mummunan sana'ar ce a samamin da suka kai a ranar 26 zuwa 30 ga watan Agusta na wannan shekarar. Sakamakon wannan samamin nema aka yi nasarar kame wasu mata har su 12 da wasu maza 2, kana an same su da kuɗi da ya kai $20,000. A cikin wata sanarwar da 'yan sandan ta ƙasa da ƙasa ta fitar, ta bayyana cewa mutanen da aka ceton sun hada da 'yan ƙasalin ƙasashen Chadi, Congo, Kinshasa, Eritrea, Jamhuriyar Niger, Sudan da kuma Sudan ta Kudu. Mahukunta a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, sun ce wata mota da aka saka bom cikinta ya yi bindiga a fadar wata gunduma da ke birnin, kuma ta yi musabbabin mutuwar mutane 6, kana wasu 16 sun samu rauni. Shi dai wannan harin ya auna a fadar gunduman hodan ne da ke Mogadishu, domin ko shaidun gani da ido sun ce wannan bindigar da motar ta yi yau Litini ya yi mummunan illa ga ginin ko baya ga kashe mutane. Wani jami'in 'yan sanda mai suna Ibrahim Muhammad ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wannan fashewar bom din mai muni ce kwarai da gaske, tun dai kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai wannan harin. Wannan dai shine karo na 2 da kungiyar ta auna fadar wata gunduma da ke cikin babban birnin na Mogadishu a cikin wannan watan. Misali, a ranar 2 ga watan wannan watan, wani harin bom irin wannan na mota da 'yan kunur bakin wake su kai ya tarwatsa headquarters gunduma Halwar Dag, inda mutane 3 suka mutu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. A Libya kuma akalla mutane 2 ne suka halaka, kana wasu 10 suka samu rauni, bayan da wasu 'yan bindiga suka aika afkawa headquarters babban kamfanin man fetur na kasar a yau Litini. Shiru sun ce ƙarshenta ginin kamfanin wanda ke tsakiyar birnin Tripoli ya kama da wuta bayan kai masa wannan farmaki, wanda shine irinsa na farko da aka taɓa kaiwa ga kamfanin na NOC. An dai shawo kan lamarin, ko da yake ma'aikatan tsaro suna ci gaba da farautar maharan a cikin ginin, a cewar wani kakakin jami'an tsaron Ahmed Ben Salem. Rahotanni sun ce an kashe biyu daga cikin ƴan bindigan, amma har yanzu ba wata kungiya ta dauki alhakin aikata wannan danyen aiki. Wannan lamarin da ya faru ne kwana ɗaya kacal bayan da aka fara aiwatar da wani tsagaita wuta da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya, bayan da aka kashe mutane 61 a kasamin fadin da ya kaure kwanan nan, bayan kungiyoyin ƴan banga na Libya din.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A jiya Lahadi ne jirgin kasa mai dauke da fasinjoji ya yi karo da shanu akan hanyarsa ta zuwa Abuja daga Kaduna, inda ya murkushe shanu fiye da 50. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton.
Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce bayani mara tushe da Fulani suka samu ne yasa suka kada shanunsu akan layin dogo, wanda hakan ya yi sanadin murkushe shanu guda 52 akan hanyar kasa rami zuwa jere da ke karamar hukumar Cikun. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna Malam Ahmad Abdulrahman ne ya yi wa manema labaru karin haske game da wannan hadari.
Allah da ikon shi, suna tsakiyar gadar da shanunsu sai ga jirgi da ya taso daga Kaduna daga tashar Rigasa ya murkushe ya markade shanu ɗaya har 52, kuma tayoyin jirgin dole suka tsaya saboda ƙasusuwan sun hana shi tafiya. Da muka runtuma muka je sai muka samu ba zagon ƙasa, ba wani ta'addanci, hatsari ne Allah ya kawo shi. Fulanin nan sun bi bisa jahilci da kuma yaudarar da aka musu cewa babu jirgi ranar Lahadi, saboda haka ba wani dan adam da ya ji rauni ko kuma aka rasa rai, babu rashin rai. Na kira sarakunan Fulani da manoma da matasa a wurin, mun yi mitin da su na gaggawa cewa daga yau su wayar da makiyayansu waɗanda suke kusa da waɗanda za su biyo gurin, kada a sake barin shanu ko awaki ko tumaki ko manoma su bi kan hanyar jirgi ko hanyar dogo da ainihin dabbobinsu ko da kayan gonansu, saboda kar a sake samun irin wannan mummunan hatsari.
To shin kowanne mataki hukumar kula da jiragen ƙasa ta ƙasa za ta ɗauka game da irin wannan hadari da akan samu akan hanya ta jiragen ƙasa a wannan ƙasa? Malam Yakub Mahmud shine shugaban sashen hudda da jama'a na hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya da ke Eko.
A gaskiya fi sabillahi a madadin hukumar jiragen ƙasa na ƙasa, muna bukin ciki kwarai wannan hatsari da ya faru, kuma muna alhini ga su masu wannan dabbobi da suka rashi. Tun da yau ba dama da aka yi wannan hanyar jirgin, mun taɓa sa a gidajen rediyo da Hausa da Fulfulde da Nufe, muna ma jama'a musamman masu zama a wannan layin da makiyaya cewa wannan jirgin yanzu yana da saurin gaske, saboda haka su rinka kiyayewa wajen ƙetar hanyar dogo musamman tsakanin Abuja da Kaduna sauran wurare. To kuma ita gwamnatin tarayya, saboda ganin faruwar irin hatsari, yanzu an ɗauko ginin katanga ta kowane kallon hanyar jirgin. Aiki ya yi nisa, da waya ake sama, amma yanzu gulo da gulo ake amfani.
Ta yaya za a jingina wannan akasi da aka samu da maganar ƙila ko bin doka, musamman ganin mutane an ce su ma baƙi ne kawai suka zo wuciya, sai da suka ɗan yi tambaya a nan makwabta?
To wato idan hatsari zai faru, sai dai a ce Allah shi kiyaye na gaba. Ba wanda zai je za shanunsa ko dabbobinsa ko shi kansa akan hatsari. Ba za a ce wai ko rashin bin doka ko kuma ana bin doka ba.
Hukumar jiragen ƙasa za ta duba yiwuwar ganin an tallafa wa nan Fulani ko da diya?
Wannan magana ne da su ba su nuna suna son diya ba, sai dai in suna son diya din, watakila saboda akwai dokoki na hatsari akan jirgin hanyar jirgin ƙasa, akwai dokoki. To kaga wannan hukuma ne suke da damar ce eh za su iya tallafa musu ko ba za su iya tallafa ma waɗanda su asara na dukiya ta wajen mutuwan shanayensu ba.
Ya zuwa yanzu dai rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta shirya kiran wani taro ga al'ummomin da ke yankin da jirgin ƙasa ke wucewa, da nufin wayar da kansu game da irin waɗannan haɗura da kan faru lokaci zuwa lokaci. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla an gaida Isa Lawal Ikara. Bisa ga haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan a ganin ku ta yaya haka zai faru, kuma ta yaya za a hana aukuwar hakan nan gaba. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, ba za mu bude layin mu da kira daga Niger. Assalamu alaikum, wake magana daga Niger.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Muhammad Ahmad Usman Tangan Makili daga jihar Niger, karabar hukumar Rafika Dala.
To, muna jin ka Malam Muhammad.
Da farko muna jazantawa waɗannan Fulani, Allah ya kiyaye gaba, Allah kuma ya tsare.
Amin.
Wannan muna so su hukumomi su dauki matakan da ya dace domin kada ka yi tara faruwa. Kuma za mu yi murna kwarai da gaske idan gwamnati ta kai sauki ta taimaka ma waɗannan Fulani akan asarar da suka yi, tare da fatan Allah ya kiyaye gaba, Allah ya kare mu, Allah ya ba mu zama lafiya. Muhammad Ahmad Usman Tangan Makili, jihar Niger.
To, amin, mun gode kwarai. Salamu alaikum, wake kira daga Kano.
Amu alaiki salam, barka da dare, zan ce miki ko barka da safiya.
A barka da dare dai to. Muna sauraron ka.
Wato mai gidan Zagawa, wato Umar Ofisa Unguwa Okulai, mai fata daga nan jihar Kano, Najeriya, karan Dagu.
To, muna sauraron ka Malam Umar.
Yawwa, to yanzu mu duk inda kike magana, amma kadan ban ji, baki fade shi ba yau gaskiya.
Muna magana ne akan hadarin da aka samu jiya na jirgin kasa da ya murkushe shanu. To, shine muke son jin ra'ayinku.
Abu ne na gane yanzu gaskiya, wannan abu ne da ya kamata a ce su kansu manoma, wato makiyaya, gane cewa harka ta wato jirage sun riga sun fara shigo a cikin al'umma, bai kamata su koro shanunsu kan layin dogo ba. Wannan kuskure ne, kuma ji kamar yadda kawo lahotanni sun yi magana akan cewa za su zauna da su. To, wannan abu ne mai kyau, in abu ya faru dama ya kamata a yi zaman gaggawa don a wayar da kan al'umma da su yi irin wannan. To, wannan abu ne da za mu ce Allah ya kara kiyaye, Allah ya kara ka irin wannan abun. Kuma duk haɗarin da ke faruwa a jihar Kaduna nan yake faruwa, ira ka ji makwanaki an samu da jakuna. To, mu ne nan jihar Kano, Allah ya kiyaye, Allah ya tsare, nake tare da Umar Ofisa kanan jihar Kano.
To, mun gode kwarai.
Allah ya samu waye gari lafiya.
To, mun gode kwarai. Assalamu alaikum, wake magana daga Kebbi.
To, salamu alaikum, kuna magana da Dan Asabe mai fata daga Yauri.
To, muna sauraron ka Malam Dan Asabe.
To, da farko dai ina jajanta ma waɗannan Fulani, Allah Ubangiji ya mai musu da alheri. Allah kuma ya kare gaba.
Amin.
Bayan haka ina so in amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna da kuma ta tarayya. Da cewa don Allah da Annabi a taimaka ma waɗannan mutane, a ba su wani abu domin su rage hasara. Da fatar kuma jama'a za su kaurace ma wannan hanya na jirgin kasa domin gudun kada makamancin wannan ya ƙara faruwa. Fata za ku tashi lafiya.
To, amin, mun gode kwarai. To, muna da wani kira daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam.
Kuma masu kiran waya gidan rediyon BOA na Najeriya, Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kaduna na Najeriya.
To, Alhaji Musa, muna sauraron ka.
Al'amari mu da abin ya faru a jihar mu, gaskiya al'amari wannan abin da idan ka gani abin bai kyau ba gaskiya. Saboda ke san dama mun gure an shi kanshi azu idan ka ce ya faru da jirgin kasa, abu ne gaskiya wanda yake ne, sai dai kawai Allah bai kiyaye, kuma abin takaici ne gaskiya. Kuma kiran dai da muke ga al'umma, ya kamata su kokari suna kiyaye dukiyoyinsu, kamar su wannan Fulani wanda suke kiwo a wuraren nan, to ya kamata a ce suna kokarin da za su rika kirin control din shanayensu, saboda wannan kuma ita gwamnatin tarayya idan ta yi adalci har ta ba su wani abu, to gaskiya abu ne wanda yake mai daɗin ji. Kuma a madadin ita wannan kungiya ta mu ta masu kiran gidan rediyon BOA na Najeriya gaba ɗaya, muna miƙa jajenmu ga mayarta Allah ta Najeriya gaba ɗaya. Ashe ne miki fatan alkhairi, Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar.
To, mun gode kwarai. Muna daga wani kira daga Port Harcourt. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana daga Port Harcourt?
Sunana Salisu Dabino daga garin Port Harcourt.
To, Malam Salisu, muna sauraron ka.
To, alhamdulillah, a kan wannan abu dai da ya faru da tsanin Fulani kenan ba. To,
a ganin ka ta yaya za a yi magance faruwa haka?
to abin da ya kamata kamar su Fulani da suke kula da dabbobin nasu ya kamata kamar idan suka zo koda ba hanyar jirgin ruwa koda hanyar mota ce ya kamata suna gaba da suna biye da shanun nasu suna gaban shanun nasu su tare su sai a zama ko in jirgi ne ma in mota ne ma dai ne zai wuce cikin sannan su dan dabbobin su kasu kullo su suna baya shanu na gaba kaga sai dabba ba mutum bace a ruwan su zuwa za su yi shi
To mun gode kwarai da wannan bayani naka. Muna da wani kira daga Gombe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana daga Gombe?
Kuna magana da Shehu Sale daga Gombe, Bulalayi Haruna.
To Malam Shehu, muna sauraron ka.
Da farko muna jajanta wannan Fulani da wannan abu ya same su. Sannan kuma gwamnati ya kamata ɗauki mataki saboda zaman mai da suke za ta ya danta sabulu ta danganta tsakanin gefen wannan na jirgi ɗin shi ne kawai zai kawo wannan matsala don in ba haka ba gaskiya an dinga sa mu irin wannan abu kasan irin abubuwan Najeriya yadda yake so wannan dai shi ne mataki da gwamnati ya kamata ɗauka in Allah yadda kuma in an ɗauka zai kawo matsala sosai. To Allah kuma yake yana ga wannan muku fatan alheri ku tashi lafiya.
To mun gode kwarai. To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa muke magana da shi daga Niger?
Labo gannan kwani jamhuriyar Niger.
To muna sauraron ka.
Muna nuna ajinnin mu game da wannan abin da ya faru na jirgin kasa. Ubangiji Allah ya kiyaye gaba.
Amin amin.
Amma kuma muna fatan da Allah gwamnati ta Najeriya da sauran da hukumomi da suka shahi sha'anin jirgin kasa don Allah su ba hillani nan bayanai su wayar da kanunsu a kan yadda ya kamata su bi ko da lambobin waya a ba su suna yin su tambaya ko suna cikin daji shin jirgi zai biyo yanzu ko sai yaushe ko da lambar waya ne a taimaka a ba su Allah ya tsare gaba Allah ya kiyaye.
To amin amin. To salamu alaikum. Da wa muke magana daga Ondo?
Daga Nasiru local daga Ondo State.
To muna sauraron ka.
To gaskiya mukan mu da muka ji wannan labari abu bai mana daɗi ba amma sai mu na dan arewa mazauna nan har Ondo. Da fatan Allah Ubangiji ya ce da faruwar irin wannan abu kuma Allah ya biya musu da alheri.
To amin amin. Da kuma wannan kira nashi muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar mu ta yau sai kuma gobe Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu na nan yana cewa ƙarfe 4:49. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya a wannan sabon shiri na labaran wasanni na wannan mako inda yau zamu fara a jamhuriyar Niger inda mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafar wannan kasa wato Kasili Dauda yace shi yana jin dadin abin da ya aikata a karon batta karfin da Niger ta yi da Misra duk da cewa ita Misra din ta ciccika Niger da ci 6 da ba ko daya a wasan da suka yi ranar Asabar din nan da ta wuce. Wato ba abin da yake dada dawo shi wannan goalkeeper ko mai tsaron gida na Niger dadi irin cewa ya tare kwallaye guda biyu da Muhammad Salah shahararren dan kwallon nan na Misra ya cilla cikin ragasa da kokarin samun ya kara musu ci. Shi dai Muhammad Salah din sau biyu yana cin Niger din a wannan wasan da suka yi kuma ya taimaka har sau biyu wajen sa wasu su kara saka kwallo a ragansu. Amma kwallaye guda biyu na daga kai sai gola da ya dauka ya kasa sa su a ragan Niger din. Wannan dai abu ya faru ne a yayin da kasashen guda biyu suke kokarin samun shiga cikin gasar cin kofin kalubalen ka na Africa wato Africa Cup of Nations na shekara mai zuwa ta 2019. To shine Dauda yake cewa shi ya ji dadi ya shiga cikin tarihi da cewa ya tare kwallaye daga hannun Muhammad Salah. Ya Allah kai mu wata mai fita Niger za ta saki komawa fagen daga inda za ta yi kwallaye har guda biyu da Tunisia. Wace ita ce yanzu haka take jagabantar wannan rukuni nasu bayan da ita ma ta samu nasarar cin Swaziland biyu a kwallon da suka yi a Manzini. Wurin mu je Najeriya inda hukumar kwallon kafar wannan kasa din ta dakatar da Salisu Yusuf Kochi kenan ta hana tsawon shekara ɗaya kuma ma ta dada mishi da tara ta dalar Amurka 5,000 bayan wani bincike da ta gudanar inda ake zargin sa da mundahana ko kuma da kokarin karɓar cin hanci da rashawa. An ce wani dan jarida na kasar Ghana mai aiki da kamera mai suna Anas Alima Yiwu ne ya dauki hoton shi Yusuf din yana kokarin ya karbi kudade daga hannun wasu jami'ai da suka shiga burtutu ashe jami'an hukuma ne suna son su bashi hanci domin wai ya saka wasu yan kwallaye guda biyu a cikin wata gasa da ake yi to ba dai ba da sunayen su wannan yan kwallon ba kuma shi Yusuf wanda ya bayyana a gaban binciken wato committee bincike na ita hukumar kwallon kafa ta Najeriya a Abuja ranar Alhamis da ta wuce ya musanta zargin A ƙarshe wasu mata guda biyu 'yan ƙwallo na Najeriya sun taka rawa a wasanni guda biyu da aka yi na gasar cin kofin ƙalubale na mata na Ingila wanda aka fara shi a ƙarshen makon nan. To Liverpool dai ta sha kashi na ci 5 da babu ko ɗaya a hannun matan Arsenal ɗin wanda suka fara wannan wasa ɗin a jiya a babban filin wasa na Meadow Park. To ɗaya daga cikin wanda suka taka rawa a cikin wannan wasan duk da cewa an ci su ce wata 'yan Najeriya da ake cewa Rinshola Babajide wacce ta taba ma wakiltar Ingila din a gasar cin kofin duniya na mata 'yan ƙasa ga shekaru 20 da aka yi wacce kuma take buga Liverpool din wacce aka shigo da ita cikin ƙwallon ana minti na 46 amma kuma duk kokarin da ta yi na cewa ta rama wasu daga cikin ƙwallon da aka saka musu din ya ci tura ɗaya daga cikin ƙwallon da ta harba dai an tare ta biyun kuma ta yi daji. A wani kwallon na daban kuma wata 'yan Najeriya da ake cewa Ini Omotan ita ma ta shiga kwallon da aka yi inda aka ci kungiyarsu wato Brighton and Hove wanda 'yan Bristol City suka sa wa kwallo ɗaya da babu a haka aka tashi jama'a abinda ya sauka kenan a labaran wasanni yau sai wata litinin Allah ya kai mu mun baku lafiya.
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wani zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani yunkurin taimakawa jamhuriyar Koriya ko Koriya ta Arewa na dakile shirin ta na kira makamai masu linzami a bara kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da kuduri mai lamba 2375 wanda ya tanadi takunkumin horaswa akan kasar ta Koriya ta Arewa. Gwamnatin kasar Amurka ta dage wajen ganin an aiwatar da dukkan abubuwan da wannan kudin ya tanada. A cikin wani jawabin sa na 20 ga watan Yuli, sakataren harkokin wajen kasar Amurka Mark Pompeo ya ce dukkanin wakilan da suke a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ke nufin kenan dukkan kasashen da ke cikin majalisar sun amince gaba ɗaya ba tare da jayayya ba akan aiwatar da takunkumi akan Koriya ta Arewa, kuma muna son gani sun ci gaba da girmama wannan yarjejeniya. Sakataren ya ci gaba da cewa,
When sanctions are not enforced, the prospects for the successful denuclearization of North Korea are diminished.
Idan ba a aiwatar da waɗannan takunkuma da ƙarfi da yaji ba, samun nasara wajen haramtawa ƙasar Koriya kera makami masu linzami zai rage. A yanzu haka ƙasar Koriya ta Arewa tana shigo da kayayyakin man fetur ta barauniyar hanya zuwa cikin ƙasarta, wanda ya wuce abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙayyade musu su shigo da shi. Amfani da jiragen ruwa ta barauniyar hanya wajen aikata wannan aiki ita ce hanya mafi inganci da suke aikata wannan ta'asar. A ranar 21 ga watan Agusta, Baitul Malam Amurka ya fitar da wasu sabbin takunkuma a kan wasu kamfanoni biyu na ƙasar Rasha da ke zirga-zirga shigar da kayayyakin man fetur da aka sarrafa a ƙasar Koriya ta Arewa. Takunkuman sun shafi wasu jiragen ruwa 6 da ke da alaka da waɗannan kamfanonin. Waɗannan takunkuma an saka su ne domin ƙarfafa doka mai lamba 1.3.8.10 wadda aka aiwatar ranar 21 ga watan Satumba na shekarar 2017 da ya gabata, wadda ke neman duk mutane da ke da alaka da zirga-zirga shigar da tataccen man fetur zuwa jiragen Koriya ta Arewa ba akan ka'ida ba, lamarin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya haramta. Kamfanin da abin ya shafa sun hada da kamfanin Primary Maritime Logistics da kuma kamfanin Goodzone waɗanda suke a ƙasar Rasha a filin tashar ruwan Vladivostok. A cikin jiragen ruwan Rasha 6 da aka saka wata takunkuman kuma akwai jirgin ruwan mai suna Patriot wanda har sau biyu na shawagi shigar da man fetur tsakanin wasu jirage biyu a farkon shekarar 2018. Da farko ya kai ton 1,500 na man fetur a cikin jirgin ƙasar Koriya ta Arewa mai suna Shomring 2. Kana a karo na biyu ya kai wasu ton 2,000 a cikin wani jirgi daban mai suna Shoman Shang, wani banki mai suna Tyson Bank wanda kasar Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka wa takunkumai. Mallakar kasar Koriya ta Arewa shine yayi wannan cinikin. Shigar da kowane irin kaya ko jigilarsa tsakanin jiragen ruwan kasar Koriya ta Arewa daga Rasha ko kuma kowace ƙasa ya kasance haramtacce ƙarƙashin dokar Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma haramtaccen abu ne a ƙarƙashin dokokin ƙasar Amurka, a cewar sakataren Baitul Mal Amurka Stephen Mnuchin a cikin wani rubutaccen jawabinsa. Mnuchin ya ƙara da cewa martanin da zamu maida sakamakon karya dokokin waɗannan takunkuman zai ci gaba da zama daram a yadda yake har sai mun cimma nasara wajen ganin ƙasar Koriya ta Arewa ta wargaza shirin ta na kera makamai masu linzami. Sharhin muryar Amurka na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa editorial VOA Washington DC 2-0-2-3 USA. Za ku iya kuma sauraron dukkanin waɗanda suka gabata a kan shafinmu na gizo www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Gobe Talata ne idan Allah ya kai mu za a yi hidimomin cikin shekaru 17 na harin da aka kaiwa tagwayen gine-ginen nan biyu da ke birnin New York da ke nan Amurka, wanda ya faru a ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2011, wanda kuma ya musabbabi mutuwar mutane kusan 3,000. Shugaban Amurka Donald Trump na cikin waɗanda za su halarci taron juyayin da za a yi a Shankville da ke jihar Pennsylvania, kusa da inda jirgin saman kamfanin United mai lamba 93 wato 93 ya faɗi, bayan wasu fasinjoji da ke cikin jirgin sun kwace shi daga hannun 'yan Al-Qaida waɗanda da farko su kwace jirgin daga matukansa. A cikin sanarwar da fadan shugaban Amurka ta White House ta fitar, ta bayyana ranakun 7-9 a matsayin ranakun makoki da addu'o'i da kuma tuna waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan bala'i. Amurka ta faɗa yau Litinin cewa ba za ta baiwa kotun yakan laifukan keta haƙƙin bil'adama ta duniya da ke birnin Hague kowane irin haɗin kai ba, muddin ta ce za ta gudanar da binciken da ta yi ƙudurin yi a kan wasu sojojin Amurka da jami'an da ke tattara bayanan sirri da ake zargi da aikata laifukan yaƙi a Afghanistan. Mai baiwa shugaban Amurka shawara a harkokin tsaro John Bolton ya shaida wata ƙungiya masu ra'ayin 'yan mazanja da ake kira Federalist Society a nan Washington cewa bai kamata a ce kotun tana da kowane irin tasiri ba akan Amurkawa ko kuma duk wasu mutane wadda ta wata ƙasa da ba su da hannu cikin yarjejeniyar kafa kotun da aka yi a shekarar 2002.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan Musliman Rawali, Safina Tasadu Sodangi ke cewa mu kwana lafiya.